sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi 8 ga watan Oktoban shekarar 2023. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a irin wannan lokacin, bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin mata na musamman na kallabi wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. To amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi a duk rana a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra'ila, inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya, mutane da dama suka mace a bisa kan titina. Ya ce matsayinmu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina yake a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka. A wata sabuwa kuma, wata mata 'yar shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gomman mutane da suka ji rauni a yayin wani harin da Rasha ta kai a yankin Kherson na kasar Ukraine, kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya Asabar. Sakamakon yakin da a yanzu haka ya balle tsakanin Isra'ila da Palestine, wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu a kai. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambol da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
A sakamakon yakin da ake yi a tsakanin kasar Isra'ila da Palestine, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da lalata dukiyoyi, 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana Abdullahi Yauri. Game da wannan yaki na Palestine da Isra'ilawa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin gudun da muke ma wannan yakin da ya balla yanzu, muna gudun yakin duniya na uku ne. Sari-sarin shi ne yake balla a gabas ta tsakiya. Babu abin da zamu yi addu'a akan wannan al'amari, sai dai mu nemi mafita Allah Ubangiji ya mana saukin rayuwa.
To ana ka gani me zai sa a yakin duniya na uku?
Abin da zai kawo yakin duniya na uku, kaga dai Rasha tana iya goya ma Palestina baya, Amerika kuma ta goya ma Isra'ila baya. Sakamakon haka zai sa kasashen duniya saura su kawo bambancin ra'ayi. Daga nan kuma za a iya samun yaduwar addini ya shiga, sai kaga ya kasance ya zama yaki kasashe babu zaman lafiya. Ko yanzu a Afirka ya muha kwashi, ga muna a Afirka tsadar rayuwa ta muna yawa, kuma duk yakin gani sila.
Mashud Bello, fada bai da amfanin komai, su daina fada dai, saboda a zauna lafiya yafi. Farin fada haka ya gani ba wanda ya san kenshi. Ga mutane da yawa da an kai kace tun da gizo nomin shugaban za. Suna zama wuri guda a ce kuma suna yin fada. Ai wannan bai da kai.
Sunana Balatela Makira, mazauni Ibadan. To abin da zan cewa dama rigimgumu ne na kasashen Larabawa wanda yake ba yau ba suna yi, kuma mu a gare mu yana shahuwar mu ba kadan ba, saboda mu bukatun mu a zauna lafiya da kasashe da kasashe. Ire-iren haka shine yake kawo shafuwar rashin ci gaban kasashe da kuma ayyukan da suke ci gaba na kasashe dangance da hulɗar kasa da kasa.
Sunana Hassan. Yaki kan ai bai da kyau, yana kare tattalin arzikin kasa. Yaki bai da riba, zaman lafiya yafi komai. Ai asaran rayuka, ai asaran dukiyoyi, ai asaran kowane irin asara ana yin sa ai anyan yaki. Ya kamata su shirya su sasanta.
Yaki tsakanin kasar Isra'ila da Palestine har da wasu kasashen Larabawa ba sabo bane, domin an dauki shekaru aru-aru ana gwabzawa. Hassan Umar Tambowal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda don ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da shirin kallabi.
Ina da sha'awar yin sana'a, kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin su kunan aya, abubuwan marmari haka, shi nake da sha'awar yi. So sai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba. To sai na jide admin na tambayi director din, nace ina sha'awar in yi sana'a, amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba. Sai ya ce mun a'a, in dai sana'a ta agri product ce, mutum is allowed yayi.
Kallabin shirin a wannan makon, yan uwana mata as Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabinmu ta mako, wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti wadda ta rungumi sana'ar sai da kunan aya da ya haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Mun kuma haska fitila akan wata ɗabi'a da ke ciwa mata da dama tuwa ƙwarya, inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazan. A ɓangaren kiwon lafiya kuma, yau ma muna tare da ma'aikaciyar jinya Madam Umar Adama wadda za ta ƙara haske akan mahimmancin awo ga mata masu juna biyu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da nazarin wani lamari da ke tsonewa mata ido, inda akan samu waɗansu mata suna zama kishoyin ƙawayensu na ƙud da ƙud, a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa auren abokan nasu, kamar yadda baƙin da muka gayyato a wannan zauren suka bayyana a wannan zaman.
Salamu tuyar da Abdullahi, Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi.
To tun farkon zance dai aka ce me ya kai farazani zan tanda mu ko? To ke matan da kike zaune a gida, ke ce kika bada wannan dama, ke ce kike da ƙawaki, kun taso tun ba ku san ko su waye ba, tun kuna ƙanana kenan. To ke kina ganin a rayuwarki ba abin da za ki rufe ta. Idan kika bibiya ma kika bi diddigin cewa akwai abin da wannan ƙawa take ta sani, wanda wata ƴar uwarki wanda kuke ciki ɗaya mata sani. Kin yadda ki buɗe cikinki ki gaya ma wannan ƙawar take komai.
Mahaifiya ma ba a gaya mata ba.
Mahaifiyarki ba ki gaya mata ba, ba ki gaya ma ɗanwanki ko yayyanki wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya ba, amma ita wannan ƙawar take aminiyanki wanda kuka tashi tare kin yadda da ita.
To ai aminci ai ba.
Abu na farko da kike fara kirari ki ɗauki wuƙa ki daɓa ma kanki shi ne, kin auri mijinki yana son ki kina son shi. Yana miki alkhairai iri iri. Magana matsalan gidan aure ke dai ba ki santa ba. Alhairin shi kawai kika sani, ba ki san sharrin shi ba. So wannan ƙawa naki kuma ita ma ba abin da bata sani ba.
To kullun ya miki kaya
ko wani abin da ya miki yau, da abin da ya miki
kina komai kina
komai nan ta. Ya kawo miki yau abu ne, ai ba ma zai tashi a wurin ba za ki ranga da miki kira. Wace ai aiko ki zo ki ga kaza ki zo ki. Ita kuma tana can tana gwagwagwa da saurayi ne ma.
Sai ki turowa.
Dan me yake da suna dan ankon nan dan kati a waya dan datan nan tana ka gwagwagwa da samari ne a tura mata.
Tana ma ne matsayi ba matsayi. Kuma ke ga cikin barci.
Tana nan tana neman tsaye, kowa ya kwace ya ki tsaya mata. Ke kuma kina nan kin samu duniya. Din dai iya duniya kin samu, din ba ki san matsalan gidan miji ba. To wannan abun kin ga dai zuciya ka ce ba ta da kashi.
Ba ta da kashi.
Dole wannan ita ƙawata ki ta fara raye-raye. Abu na farko duk abin da ta san za ta yi, ta shigo gidanki za ta yi. Haɗa da har da bin bokaye da 'yan tsuntsu.
Kuma gashi kin bayyace mata wuka
da mamu biyar da hannu. Ai ba abin da ba abin da bata sani.
Din kin mamu jinki tsiwa ita ta gaya miki
ta sani.
In ta ce a lalabe shi wani lokaci da ma shawaran daga bakin ta.
To da hanyar da za ta bi na ce miki ta shigo gidan nan. Haɗa da bin bokaye da 'yan tsuntsu za ta bi. Saboda yannan jin daɗin da kike yi ita bana tana so ta ji ta. Dan haka ke ce da kike cikin gida kike ba da wannan kafa na azo cikin gidanki, to kowa ma zai iya shigowa.
Rahila, an ce fa ana barin halas dan kunya.
Sosai ma.
A irin wannan daman ke kina ganin anya akwai amanta ku wadda kun yarda da budurwa za ta kawa za ta ce ba ta wannan din kawarta?
To na farko dai kamar yadda ƴar uwata ta ce, me yasa tun farko za ta bada kafar ma da har za ku zama wannan kud da kudin ki da ita ya zama na sirrin cikinki kina gaya wa ƙawarki?
Ciwon ya mace na ƴa mace ne.
Ciwon ya mace na ƴa mace ne, amma ba ta da ƴaruwa, ba ta da wa, ba ta da
aminiyi daban, ai
dan uwa daban. Me yasa aka ce dan uwa? Wanda kuke ciki ɗaya ko kuma wanda kuke ƴan'uwantaka ta jini ke da shi dan uwanki kenan. Ku yau ko da a ce ki a gidanku daga ɗa namiji sai ke ƴa mace aka haifa, mai da wannan ɗa namijin ya zama mai niki ɗan'uwa abokin shawara.
Binta, wannan tasirin maganar na ciwon ƙyamace mai ƙyamace a wannan zamanin baya
babu shi.
A'a, Zainab ta ce mata yadda ba.
Wani karan hauka zai kai ki je ki gaya wa ƙawarki gashi gashi abin da mijinki yake miki kuma kin san ƙawar nan ba ta da aure. Tsakani da Allah yin.
Me zai kai ki hubu da mijin ƙawarki?
Babu dalili Binta.
Amma idan ya zo me yasa ba za ku kore shi?
A ina ku zan kore shi? Eh Binta. Kisan musamman fa a very dangerous. Duk yanda kika kai ga wai amana tsakanin ƙawarki ke da ƙawarki wallahi Binta wani namiji idan ya saki a kwana ya fara karanto miki lissafi ya fara
bin kauna
ya fara karanto miki karatun maye kulu Binta duk imani ki sai kin shiga
wato ko sai ki je ki tsundum a cikin ruwa
kawai za ma ki ji haushin ƙawarki din
dama kishinta
da gudu kau dama kina cikin wannan daulan shine kike gaya magana ai bakin ciki ma kike saboda kan jiya aure miki mijin gashi yanzu ai ni na sani
saboda tunda yanzu ke ma ya fara bude miki babi babi ta na kauna
a ba ce
ma kawancen ne kin hadi sha gefe
ai Binta ba wani kawance can dama a ti a a a
ti ya kana
su ba wannan sai ya mijin kawa mijin
ana barin halal dan kunya
Binta baya kije akwai wata kawar da zaki bar mata halal akwai kuma wata kawar da zaki bar in kin ga ba ki kyautatawa mijin nan nata kuma complain kullun kullun ba sai ki hubda shi ba ko
wato ke da kin halasta abin nan
a halas ne ke ko Binta ai ko malamai ma kika tambaye su za su ce ba haramun bane halas ne
to za mu magana ma
mijin ai ai ba mijin baba bace Koma haka ba?
Au.
To magana
a duk sai dai magana ya fara fitowa. To mijin kawa ba mijin baba ba ba mijin baba ba
ce.
Eh saboda ko yanzu kwaru kowa ai Allahnsa ya wanke
shi kenan
sai kan Allah. To ita ga matar da irin wannan abin ya faru da ita ko kuma wanda yake shirin faruwa da ita wani shawara za a mata mai wani hange kuke mata waya za ta dauki wani mataki ya kamata.
Kafin nan Binta. Kafafen da suke samu su kawayen su shigo. Kamar dazu. Ai na bada misalin yadda ita matar gidan farko ita matan take sakacin har wata ta shigo kuma ma kawarta to akwai kuma wani bangare da takan dauka ba tare da ta sani ba shi ma da bai sani ba suna yin shi ne a dungu daga baya sai ya fahimta menene shi ta yadda ita tana zuwa gidanta za ta wanka a gidanta za ta dora mata abinci wani lokaci a ba ta da lafiya maimakon ta kira kannanta ko ta nemo wata ta wannan kawan ne za ka da mai nata ta dora mata abinci Binta idan kika bibiya
mijin na da lamban kowar saboda ka kai tsaye take kiran shi shi ma kai tsaye yake kiran ta
to yaya abinta ya abincin kila hannun kawan ya fi naki zaki kina nada a gida me zai fara shiga cikin zuciyar shi
ga tsaftar
kai san kuma namiji a rayuwar shi yana mutunta ciki
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rungumi sana'ar da aka san masu karamin karfi da shiga sana'ar kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako da kuma sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya.
Sunana Talatu Haruna. Ni ɗan ainihin jiha Katsina ce. Na yi makaranta a GRA Modoji Primary School na Nai Primary School. Sai na je Secondary School a Gombengiya Secondary School Jibiya. Nan ne na gama na shiga School of Nursing Katsina. Na yi nursing na yi midwifery a nan School of Nursing na je Aminu Kano Teaching Hospital na yi dialysis na dawo University of Abuja Teaching Hospital Gwagwala da na yi course ɗina na intensive care sannan na fara wannan sana'a ta kunin aya a shekarar 2002 lokacin nan ina garin Katsina kuma lokacin nan ina aikin gwamnati a ma'aikatar Federal Medical Center Katsina ina aikin asibiti a wurin abinda ya ja na fara wannan sana'a lokacin nan gaskiya ban yi nisa a aikin gwamnati ba kuma ban yi nisa a aikin gwamnati ban nikan yi aikin kwana sati guda in dawo gida in zauna sati guda bana aikin komai wanda muke ce muke kira da turanci a matsayin night off to a lokacin nan ina da sha'awar yin sana'a kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin su kunan aya suna abubuwan marmari haka shi nike da sha'awayi. So sai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba. To sai na jiya admin na tambayi director din nace ina sha'awar in yi sana'a. Amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba, sai ya ce min a'a. In dai sana'a ta agri product ce, mutum is allowed ke yi, ana iya bar mutum ya yi. In dai sana'a ta kayan noma ne, sai ya ce min wace sana'a ke za ki yi. Sai na ce mashi ina da marmari in sana'a kamar su kunun aya haka, kayan marmari da ake ce ma fresh fruit juice. Ina da sana'a in wannan. Sai ya ce ai wa'annan kayan gona ne, gwamnati ba ta hana ai wannan sana'a ba. To shikenan cikin ikon Allah, kuma dama ina da zuciya in yi. Sai na zo gida, sai na ce mai gidana ni kam ina sha'awar in fara sana'a. Sai ce min sana'a wace irin sana'a ke so ke kuma ki? Sai ce mishi ina son in yi sana'ar su zoɓo rodo juice din su, su kunun aya, su fresh juice haka, tunda a lokacin nan a Katsina ma ba a yin su sosai. Sai ce min to da menene ya kamata a samu a yi? Sai ce mashi ina buƙatar freezers, injin niƙa, babban generator, a canza mamu generator. Kamar wasa. Sai ce to tunda kina da ra'ayi, ni kuma ta wannan ɓangaren zan taimaka. To da haka ya so mani manya-manyan freezer guda biyu, ya siyo mani injin niƙa ya kawo. Muka zo kafa na alukai da amfani da su. Da na samu off ranar Asabaci, zai dauke ni da mota mu je Kano in saro kayayyaki na su robobi don a tsabtace kayan in kawo. Da haka sana'a ta fara haɓaka
a Katsina.
Har masu babur a garin Katsina, har masu babur in ka tambaye su za su gaya maka in dai kana son kunun aya mai daɗi da kayan marmari da ruwan sanyi, bari mu kai ka NTA. Akwai wata hajiya Talatu mai kunun aya tana wurin. Ina nan ina yi, kin san ma'aikatan gwamnati, sai mai gidana canjin yanayin aiki sai ya maido shi Abuja. Na dawo Abuja, to tunda ni ma'aikaciyar unguwar Zoma ce, jinya da unguwar Zoma, kuma ina da takardu sosai, so neman aiki bai ban wahala ba. Ina dawowa Abuja na yi applying aiki, cikin ikon Allah cikin sati guda sai na samu aiki. Gwamnatin tarayya, asibitin gwamnatin tarayya da ke nan Abuja, ana ce mata Federal Medical Center Jabi. To amma sanda na dawo Abuja, ban taɓa tunanin cewa mutanen Abuja ba za su so irin wannan kayayyakin namu, tunda na ɗauka cewa kayan
sana'a ce ta ƙauye.
Sana'a ta arewa ce sosai, na mace ban fara wannan sana'a ba.
Shikenan kuwa.
Sai dai haka shike, ina na saba muna yi a gida muna sha, ina aiki a tiyata. So in zan je aiki sai in dan dauki roba biyu roba uku haka sai in tafi, in na sha sai in ba abokan aiki. To da suka fara gane kunun, kowa sai rika ce min aiki ya Hajiya ki wo mun wannan kunu ki kawo za mu saya. To in dai taka ce miki labari, na fara yi da guda 30, sai da na kai ina yin roba 200-300 suna karewa a rana.
Why?
To a yanzu inda nike matsayin da Allah ya taimake ni, in kin san sana'an Allah ya sa mata albarka, sai kiga ta samu ɗaukaka. Yanzu a matsayin da nike a nan Abuja, ina zoɓo rodo, ina kunun aya, ina watermelon juice, ina fresh orange juice, ina fresh pineapple juice, ina fresh sugar cane.
Wato hada kararrake.
Hada kararrake a tace shi, ina da injin ɗin yin shi. To yanzu a matsayin da nike nan Abuja, ma'aikatan da suke min aiki cikin gida na wannan sana'a ina da mutum 5. Sannan ina da mata, dan ni duk inda nike gaskiya ko za a ce son zuciya ne, sai dai a ce ni nafi ina fifita mata. Ina da mata da tawa guda 3 da za su zo wannan aya su wanke ta da gishiri, su tsince tsakuwa, su tsince duk wani datti, a wanke ta yadda ya kamata kafin mu sarrafa ta. Sannan kuma ina da masu mashin guda 2 da ke mani delivery, idan aka saya za su ɗauka su je su kai maka inda kake ka biya su. Sannan ina da 'yan mata guda 3 da ina biyan su albashin 30,000 duk wata. Za su zo su ɗebi kayan su kai su saido su kawo mani. To yanzu mun kai mun zanin da bani biyan su ko sisi, su da kansu za su zo da kudin su su ɗebi kaya, wata ta ɗebi roba 100, wata ta ɗebi roba 120, kuma kowace roba suna bin naira 100-100 a kai. Za su je su saido, sannan su sa mani uwa kudin a kan ɗina, kuma washe gari su zo da fulolin su da mota su ɗebi wa'annan kaya.
Su wa'annan ƴan mata da ke miki aiki da?
Yanzu ba ni na sallame su ba su ma aiki ƙarƙashi na. Su sun zama employee na kansu.
Yawwa.
In suka ɗebi roba 120 misali, naira 100-100 so 120. Kin ga ba ƙaramin kuɗi bane ba.
To wa'annan ƴan matan da yanzu suka zama ma'aikatan kansu, kin maye gurbin su ne da waɗansu ko kuma ya ne kike ci gaba da gudanar da ayyukan da su suke yi a da kafin?
To ai yanzu matsala, ni ba zan iya maye gurbin su da kowa ba, dan ni ma kai na zo lokaci kayan ma ba su isa. Har nikan samu matsala ma da waɗanda suka saba ana ba su. In su mutum yayi order ya ce mani in ba shi roba 100, na ce mishi zai samu roba 60 ko 50. Sai ki ga yawanci ma suna ɓata rai. So yanzu ni major challenge ina shine hukumar NAFDA.
Kalubalen
da nake facing kenan hukumar NAFDA. Sun bani abubuwan da ya kamata yi, sun ce in buɗe factory, in
buɗe masana'anta,
sannan su yi mani register. To kuma wannan factory din in dai zan buɗe shi, ina buƙatar kamar aƙalla miliyan 70 zuwa miliyan 100.
To fa.
To a matsayina na ma'aikaciyar gwamnati, sana'a ayin mata yi albashin gwamnati. To ba zan iya samun wannan kuɗin a dunkule in ce na buɗe wannan factory ba. Amma da a ce gwamnatin tarayya na da wani policy, a ce me kake da shi, ko da yake na yi training da su maiden. Na yi training da su kuma na ba su proposal ina na har na kai ga gaya musu, ce masu ni ba ni buƙatar kuɗi cash, su sai mani mashina su bani,
a kuma samun miki wurin da ɗakin da za ki yi.
Na ma gaya musu cewa wurin ma ni ina iya samu. Su zo da kansu su ga inda suka aje mani mashina. Inda in an aje maka wa'annan mashina, ai ba guduwa za ka yi ba. Kuma lokaci-lokaci su riƙa zuwa suna duba wa'annan mashina da aikin da muke yi. Ni kuma na alƙawalin su bani shekara 2. Duk cinikin da muka yi zan buɗe account musamman. Duk cinikin da muka yi a saka wannan kuɗin daga banki. Mi sign agreement a kai banki, duk kuɗin da na tara a ƙalla sati ɗaya wata ɗaya su hidda kuɗinsu na wanda zan riƙa biya wata-wata da muka yi yarjejeniya, su tura ma ƴan su maiden. Ni kuma ɗan sauran abin da ya rage na kai, in ci gaba da sayan kayan sana'a, in ci gaba da biyan ma'aikata. Dan ina tabbatar miki in dai har zan buɗe wannan kamfanin, ina ga matasa yanzu dai aƙalla aikin ga ina da mutum kamar 13. To idan aka buɗe wannan kamfani, ina tabbatar miki za mu ɗauki aƙalla mutum 20 aiki.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda masu sha'awar shiga wannan sana'a ta kunan aya za su iya farawa. Mutuwar mata da kuma jarirai sanadiyar matsaloli da ke da nasaba da ɗaukar ciki da haihuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da hukumomin kiwon lafiya ke ƙoƙarin magancewa. A hirarta da muryar Amurka, Madam Umar Hajiya Adama, wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin tashar sarki a Maraɗi, ta yi ƙarin haske a kan yadda awon ciki zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala.
To mace ta zo wata tara, ta yaya za a samu duk wannan falala ba ta same ta ba? Sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki, tension, a lokacin za a gano tension tana da hawan jini, duk magani za a mata, lokaci ya riga ya ƙurce na wajen haihuwa kenan, duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani, gaskiya cikin 100 da kyal za a samu kamar kashi 10 waɗanda za a cewa an samu an ceto su. amma in kin zo wurin awanki tun da wuri za a kare ki ana kicin gishiri a cikin ki ga yana ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai na kina ina samu kina na hawan jini kina karamtan jini kina da cuta kaza kamata a kare ki dan ki ga kwance da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki so a lokacin ya kure kaga matsalolin ki samu sosai gare su haiwa duka mata wallahi ba za a zo ran awo ba kuma awon ga kowa san kyauta ake shi sai da examen sauran akwai kurakwa akwai sauran ɗin kama awon jini tsarin da za a baki takarda a cikin take take yo wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin santarkin da ake shi dole sai ki biya kudin wannan kudin awon jinin nan da awon tsari wanda za a miki da sukari shi wannan kina biyan shi amma wanga dai awo dai sun zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki ai hoki kyauta ake kishi a shekarun kwana shekarun baya ma nake gani har aiwa ma ai gwamnati ta dauke har awai kuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aiwa kyauta ake kishi daga bayan gadi aka daga ci take na wanda shi ake cewa aiwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla 20 an ki aiwa shi kama ci ake cewa ki aiwa amin sai kike kuma kin samu maganin ki isasshe duka yanda ya kamata ke gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar dan ki da cikin ki
amma ta na kokin cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awo me za ku cewa game da haka
matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna ta cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su suka zo likita abin da ke sa ba su gwar likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in a tsaya a awo na tsakani da Allah sashen ki da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawai minti dai kusan kai minti 10 don ta bincike ta ga lafiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a rura maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani awon tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai kika nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullu su mata sun sani banda karar kin kirkoi gare su hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awon zahin jiki akwai awon tension akwai awon itsari akwai irin exam akwai ciki akwai awon ga tsayin cikin ki akwai a gani ɗan ki a cikin ki ɗan da ke da ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke ce ma bata ma kariya kana wannan shi yasa ake dora miki wannan ke gani ɗan kuma ɗan falaukin da ake dora miki da ciki sashen ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tun a ini to a dauki akan ma minti 10 awa nawa za a yi kana ƙarin ku awo kun gani kenan shi samke so mata su zo shin awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kai ka zo neman lafiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shi da malikin ranki samu lafiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lafiya amma mata masha Allah sun yi wani akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka ce ni ana samu kan mace 30 wata fara zawa kin ga sai amma ta wannan karne kin amma ta wannan fishkin akwai tsohi wanda su da ja su kana fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi yana zai cikin ɗakin nan kawai to haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lafiyar ku kenan shine kuke ganin kaman muna late mun kyale ku kuna nan zaman ana tayi ana kada ya kamata mu fanci shuna likita bayi in ba da dan malata ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki jikin ku kaman kun zo gidan ku ne kuma duk matsalar ke gari sai ka gaya ma sashen ka duka zo shan awo.
Sau madala abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Adama Garam Jamhuriyar Nijar da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maradi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka. Ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To masu sauraro duka abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.